Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi bahaguwar fahimta ga kalaman da shugaba Buhari a taron kungiyar kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka. Bayan nan kuma za mu so mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku ne kan kalaman da shugaba Buhari ya yi game da matasan Najeriya. Ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-5655. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugabanni daga kasashen duniya sun halara a Ingila domin taron shugabannin kasashen renon Ingila Commonwealth. Ana ta baba akan makomar kungiyar ta Commonwealth. Menene amfaninta kuma wace rawa ya kamata Burtaniya, kasar da ke shugabantar kungiyar, za ta taka? A jawabinta wajen buɗe taron, sarauniyar Ingila Elizabeth, shugabar kungiyar renon Ingila, ta yi bayani zahiri cewa tana son shugabanci ya zauna cikin iyalinta. Ta ce an kafa kungiyar ta Commonwealth ne bayan faduwar daular mulkin Ingila a ƙarshen ƙarni da ya gabata. Da masu kushewa lamura ke cewa ta kasa raba kanta da zamanin mulkin mallaka. Mutane da dama suna musu ra'ayin cewa ya kamata kungiyar ta katse alakarta da masarautar da suka hada da Professor Philip Murphy, daraktan cibiyar nazarin harkokin kungiyar Commonwealth a Ingila, kuma marubucin sabon littafi da ake cewa The Empire's New Cloth: The Myth of the Commonwealth. Kungiyar da ke wakiltar sama da ma'aikatan jinya 15,000 a kasar Zimbabwe sun lashi takobin ɗaukar matakin shari'a muddin gwamnati bata sauya matsayinta na korar ma'aikatan da ke yajin aiki a asibitin gwamnati ba. Za mu nemi kotuna su shiga tsakani, inji Enoch Dango, babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya na kasar Zimbabwe yau Alhamis. Ma'aikatan jinya sun shiga yajin aiki ne ranar Litinin, suna neman ƙarin albashi da kayan aikin jinya masu inganci da kuma ƙarin kuɗin gudanar da ayyukan jinya a kasar da ake fama da rashin ingancin asibitai. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Constantino Chiwenga ya sanar ranar Talata cewa za a kori ma'aikatan da ke yajin aiki nan take, a kuma mai gurbin su domin a kula da marasa lafiya da kuma ceto rayuka. Dango ya ce ya zuwa yanzu yau Alhamis ba a ba ma'aikatan jinya wasiƙun sallama ba. Ya ce har yanzu muna da ayyukanmu, har yanzu mu ma'aikatan gwamnati ne. An bayyana Miguel Díaz-Canel a matsayin wanda zai zama shugaban kasar Cuba. Ya kasance lokaci na farko tun shekaru 60 kasar da 'yan kwamisinanci ke mulki ta samu sabon shugaba wanda ba shi da dangantaka da iyalin Castro. Díaz-Canel, ɗan shekara 57, ɗan takara tilo ɗaya da zai yi aikin, ya samu nasarar wa'adin mulki shekaru 5, a cewar kafar yaɗa labarai na jihar. Ba a tsammanin wannan zai haifar da waɗansu canje-canje masu tasiri ba. Bayan an rantsar da shi yau Alhamis, Díaz-Canel ya yi alkawarin cewa zai ci gaba da aiwatar da tsarin mulkin juya hali na Castro. Díaz-Canel, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Cuba, ya nuna alamar mai sassaucin ra'ayi ne, kuma ya samu karɓuwa kuma a matsayin magajin tsoffin shugabannin da suka kwana biyu waɗanda dukkansu suka yi yaƙin na juyin juya hali. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in ya ce Koriya ta Arewa ba za ta gindaya sharuɗin kan taron da za a yi da shi da shugaban Amurka Donald Trump kan makaman nuclear a yankin tekun Koriya ba. Mun ya gaya wa shugabanni a Seoul yau Alhamis cewa ba su gindaya waɗansu sharuɗa da Amurka za ta amincewa ba, kamar janye dakarun Amurka daga Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Ya ce abin da muke magana a kai kawai shi ne kawo ƙarshen tsare-tsare masu tsauri kan Koriya ta Arewa tare da tabbacin tsaro. Mun ya ce ba na tunanin cewa dakatar da shirin nukiliya na da wata manufa ga Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa na nuna yaƙinin dakatar da shirin nukiliya kacukan. Ya ce dole a ci gaba da tattaunawa tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa bayan taron da za a gudanar ranar 27 ga watan Afrilu da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da taron Koriya ta Arewa da Amurka wanda har yanzu ba a tsayar da rana ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a London ya bar baya da kura domin kuwa ya fusata wasu 'yan Najeriya, amma fadar shugaban ta ce ba haka yake nufi ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Nasir Adamu Alhikaya.
Fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi ba agowar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka kan batun zayyana matasan Najeriya da masu kasala da rashin ilimi da cin na bulus. Kakakin shugaban Premier Adesina ya ce bayanan da shugaban ya yi na nufin matasa da dama ne, amma ba dukkan matasan ne shugaban ke nufin cimazaune ne, don cewa yi Najeriya na da mutum miliyan 180 kuma kashi 60 cikin 100 matasa ne, 'yan ƙasa da shekara 30. Akasarinsu ba su yi karatu ba, suna alfahari da ƙasarsu, na da arzikin fetur, don haka za su riƙa samun komai a kyauta. Matashin ɗan jarida Yusuf Ishaq ya nazarci kalaman.
Matasan Najeriya dai ba za a haɗa su a musu kuɗin goro, a ce musu malalata ne ko marasa ilimi ba. Shi kansa shugaban ƙasar nan Muhammadu Buhari ya yi abubuwa da dama tun yana matashi. Ya yi gwamnan soja, ya yi ministan man fetur, ya yi shugaban ƙasa na soja, yanzu ya zo yana shugaban ƙasa na farar hula. Menene ya yi domin sanya matasa su zama masu dogaro da kansu, daina zaman banza? A arewacin Najeriya ne aka yi kiyasin cewa akwai aƙalla almajirai da wasu gaza miliyan 9 ba. Bayan da aka zabe shi ya zama shugaban kasa, yanzu yake cika shekara 3, menene yayi domin inganta rayuwar irin waɗannan almajiri?
Ba ga ishe yasa gwamnatin ta kirkiro da shirye-shirye irin na Empower din nan da ake ba wa matasa kuɗi a wata saboda su koyi sana'a, su yaki talauci.
To ka san Allah ya hikaya, babu abin da yake lalata matashi kamar ka dauki kuɗin banza ka bashi. Kaga ya nuna kenan cewa su suke lalata su da kansu domin su je su ga yawa turawa cewa matasan su malalata ne. To yanzu da yaje ya faɗa a gaban turawa ne yake so su gyara.
Nan take sakataren APC mai mulki mai malabu ni ya ce gwamnatin ta kirkiro hanyoyin samu a matasa ayyukan yi da ilimi mai zurfi ko da karancin ilimin, musamman ma a yankin Arewa. Malabu ni wanda shine shugaban majalisar kula da hukumar kasuwanci ta teku ya ce kowa zai amfana daga tashoshin sauki hajar teku a Tudu.
Wannan tashoshin ba garamin ci gaba bane, kuma zai samar da ayyukan yi wa mutane, sannan kuma akwai tsari daban-daban na kiyaye dukiyar mutane da abin da zai wa al'umman Najeriya kyau. Wannan gwamnati ta yi tanadi mai kyau a kai na ganin cewar an aiwatar, yasa ba a jira ana so a yi shi yanzu. Mutane ya kamata suna gani a ƙasa abun yana faruwa, kamar yadda aka kaddamar na Kaduna, kwanan nan za a kaddamar na sauran wurare da aka riga aka assasa. Insha Allah za a kaddamar da su kuma a ga yadda abun zai dinga wanzuwa.
In za a tuna kwanan nan mataimakin shugaban matasa na APC a Taraba ya ce har dai gwamnati na son ƙuri'u irin na 2015 sai ta cika alƙawarin samar da ayyukan yi ga matasa.
Sunana Alhaji Yunusa Isam Bevua, Deputy Youth Leader na APC Taraba State.
Ana jin yiwa ne dole ne mutane su fada. In yana so ya dawo mu samu kuriya fiye da wancan, ya cikina mana alkawari.
2015 ya dauka nan.
Wani alkawari ne wannan?
Alkawari na employment 10,000 yana biya ma talaka nan, ya cikita ma alkawarin shine.
Ko dai matasan ba su yi karatun boko ba, koyon sana'o'i zai ba su damar kaucewa zaman kashe wando. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaye da Nasiru Adamu Alhikaya. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ka bayyana mana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku kan wannan kalamai da shugaban Muhammadu Buhari ya yi kan matasa? Lambar mu ita ce 202-205-6555. Sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Bala babban kan buɗan Usman. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne aka layi daga Kaduna?
Muhammad Kabir daga Kaduna.
To Muhammad Kabir, mina sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na gaskiya ban ji dadin kalaman da shugaban kasar me ya ba kan mu, musamman mu matasa.
Me yasa baka ji dadi ba? Muhammad Kabir, kana tare da mu? To ga wani kiran daga Kaduna, marasa Muhammad Kabir. Wane ne daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaran Mariga, cikin Kaduna.
To Mallam Ibrahim, muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattauna, zamu tattauna a yau?
To ra'ayina dangane da maganar shugaban kasa Muhammadu Buhari, maganar nashi tana da kamshin gaskiya matuka. To amma bai kamata ya ce ga baki ɗayan matasan Najeriya ba, tunda ko a wani ra'ayi da na saurara akwai waɗanda suna da digirin, su wasu suna ma da masters, amma za ka ga cewa suna da sana'an da suke yi, wanda duk wani mai hankali da ya san cewa aikin gwamnati ba ma samuwa ke yi ba, kuma ko ya samu wani abu ne wanda mutum bai da kwanciyar hankali a kai. Tabbas da dai kan matasan Najeriya ba su waye da sana'o'i da abu gifirji a nemo na kai ba. To amma yanzu duk wani wanda yake ya mallaki hankalin kai shi, ya fi ciwon kan shi, bai ta'allaka ma aikin gwamnati ba. To sai ya ce wasu daga ciki sangartattu ne, ba sa son aikin komai sai aikin gwamnati, amma wasu daga ciki suna jajircewa, suna sana'o'i da kasuwanci. To da haka sai ya ce ya yi balansin ɗin maganar nashi, amma dai muna tare da shi, Allah kara.
To mun gode da wannan ra'ayi naka Mallam Ibrahim. Bari mu je Damaturu. Wane ne a Damaturu? To Sokoto ne, wane ne aka layi daga Sokoto?
Muhammad Sani daga Sokoto, isa lokar Gambe.
To Muhammad Sani, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
To a gaskiya a fahimci maganar Muhammadu Buhari, maganar da yake ana iya akwai ba yake kowa ba, akwai wanda gaskiya suna zaman banza, wanda za a ba kuɗi amma gaskiya za a tallafa musu, amma ba su abin da ya kamata. A gaskiya magana a fahimta, ai mai adalci, a fahimci maganar da yake. Ɗan guda kaɗa. Hello, kana jina?
Muna tare da kai, muna jin ka.
Nike a fahimci maganar da yake, alal haƙiƙa ba yake kowa ba, akwai wanda bargurbi wanda za a tallafa musu, amma dai ba su da hanyar da kamata.
To madalla Muhammad Sani, mun gode ƙwarai daga wannan da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Abubakar ne daga Hadeja.
Abubakar daga Hadeja. To muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Amin da shugaban kasa ya faɗa, yana amfani da majority na al'ummar Najeriya, matasa mafi yawa ba su da abin da suke yi, wannan gaskiya ne.
To me ya janyo haka?
Yawa, saboda harkan nan ta gwamnati babu aikace-aikace a hannunsu, kuma akwai ƙarancin kuɗi, ba su da abin da za su aiwatar da jarinsu. Saboda haka wannan shine dalilin da ya sa shugaban kasa ya wannan bayani.
To Mallam Bakar, mun gode ƙwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna? Kaduna, na Kaduna, kana kan layi? To da alama layin na Kaduna ya goce. To laika mu dai abu da suke sai a kira mu a bayyana mana ra'ayi. Abinda muke son mu ji daga gare ku shine menene ra'ayin kan wannan kalamai da shugaban Najeriya Ahmadu Buhari ya furta a London. Sai ku kira mu, lambar mu ita ce 2022 2055 2655, amma kar a manta a sa alamar tara wato plus da 1, sannan a jiro lambobin. Wato kar ku manta batun da muke son jin ra'ayin ku shine menene ra'ayin ku game da kalaman da Buhari yayi. To da alama mun samu kira daga Abuja. Wane ne aka layi daga Abuja?
Aya, Fatutu Aldo a gare ne.
To malam, muna tsora ka share rediyon kar Allah sai mu yi magana ko?
Okay, to wato ni ra'ayina kan maganar baba Buhari ya faɗa gaskiya. To amma ya kamata a tantance, saboda akwai waɗanda suke da ƙarfin gwiwar su yi taimaki kansu, sai dai kuma sai an tallafa musu.
To wa ya kamata ya tallafa musu?
Gwamnatin baya ta kashe zuciyar mutane da ba su kuɗin banza. So an shantace gaba ɗaya, a yanzu kuma ake so a farko da yadda.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne aka layi daga Maiduguri?
Assalamu alaikum. Alhaji Usman ne, Baraden Dozi da yake, ana kira na Alhaji Usman JP.
To Alhaji Usman, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina maganan baba Buhari, abinda yayi ya faɗa a gaskiya, maganan nashi gaskiya ne. Akwai matasa wanda ba sa son aiki, sai su zo su kwanta a gida, kuma suna so su kashe kuɗi a banza da wasu. Gaskiya akwai wanda ba shi da ilimi ma ya tashi yana tsaye yana aikin ƙarfi, yana samun abin da zai ci a bakinsa. Gaskiya 100% muna goyon bayan shi a wannan maganan nashi.
To Alhaji Usman, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Naija. Wane ne akan layi daga Naija?
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Gode a Kemba.
To Ibrahim, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
To gaskiya maganar ta Buhari tana da ƙamshin gaskiya, sai dai gaskiya da aka ce ya jami'in Dubai, gaskiya an fahimci bayanin shi ba jami'i ne ba. Dan saboda kaga a kaman mu nan ga shi dai damuna ta sauka, amma za ka samu matasa daga zauna waccan rufar sai a koma waccan rufar, maimakon matashi ya jajirce ya je in noman zai ya dage noma, in kiwo zai ya dage kiwo, in kuma kaso ce komai kankantanta ya dage ya yi, ba sa yi. Sai dai ka samu matasa daga 'yan shaye-shaye shi ke na sai yawa.
Amma akwai Ibrahim, akwai matasa da suke karatu kuma suke aikin yi, suka tashi suka jajirce, wasu na kasuwanci, wasu na aiki, su ya za ka ce musu?
Eto wannan duk wanda Allah ya kunce samu karatun boko, to sai amfani da karatun shi a bangaren kasuwanci, amma kada ya raja a ga cewa wai dole sai bangaren wanda ta dauke shi aiki, a'a, ya nemi sana'a ta hannu ko kuma sana'a da yasa gallin shi ya nema abin da ya dace kenan da matashi.
To Malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu garzaya Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja?
Abdulwahab Lawan Umar ne.
To Malam Abdulwahab, muna sauraron ka.
Gaskiya wannan magana ta Buhari gaskiya ne, ta wani raɗin tawa.
Me yasa?
Sakamakon a ce dukkan 'yan Najeriya musamman mun wata fara mun ka samu ka daji kun ke yi. Sannan ya ce ba mu ilimi ba, mu sa ta kuma ne ilimi sun ba ta kuma da ke raba.
Malam Abdulwahab, kana jin mu, layinka ba shi da kyau.
Gaskiya wannan magana. Hello?
Layinka ba shi da kyau. To mun gode da wannan ra'ayi na Malam Abdulwahab. Mun so mu ji muzika garauba, amma ba mu ji ka ba. To bari mu je Kano. Wane ne akan layi daga Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin. Wa alaikum salam. Wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rekoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya, amma daga Kanon Dabo.
To Alhaji Musa, yau kuma daga Kano. To muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ban san je ziyara ba. To alhamdulillah, gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan maganar shugaban ƙasa wannan Muhammadu Buhari a matsayin shi na shugaban ƙasa, duk da dai mu masoya Muhammadu Buhari ne, ba zan mu ji daɗin ta ba. To amma idan muka lura da maganar da kyau, kuka kalle ta da kyau, wallahi tallahi wannan maganar ta shi gaskiya ya faɗa. Saboda 'yan Najeriya matasa goyawancin su ba su aikin yi. Yanzu mu ɗin nan irin sa'o'in mu za ka ga mutum ya ɗaga wata ya aikin ofis, mu kanmu mu sana'ar da muka kama ai ba gwamnati ta bamu ba ya kamata matasa su tashi
Alhaji Musa wadanda suke
zaman banza kawai
wadanda suka tashi suke kokari suna ga cewa su ba ai ba musu ba
a kaga kaman yanzu ni ai dan kasuwa ne kuma matashi ne ni tunda ko shekara 40 ban kai ba to kaga irin wayannan abubuwan ai ya kamata a ce matashi ne ya karatu ta natsu ya banga siyasa sai zaman banza a unguwa ya kamata a ce matasa su karatu inda ba dan haka ba ai Muhammadu Buhari ba zai fada ba amma dai a matsayin shirin shugaban kasa ya kamata kalaman nashi ya kasance ba haka bane
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa Ngaro bari mu je ni wato Niger wani ne aka layi daga Niger wato daga Niger ne to wane ne akan layi daga Niger
to assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
kuma mala ana daga dogon tsake ga hore Niger
to muna sauraron ka malam
to azan da an ra'ayi da ta kawo wannan ga cike ku ce da matasa na Najeriya gai Baba Buhari bai mance da ku ba sai Allah ya rabu Baba Buhari kun san shina tiya kwa da ke kasa Amurka to insha Allah sai kan ko kan matasa na Najeriya a shaya mutu hawayensu abin da kuke kuma ta ga ku kai kan ku kun sha yake ba ku zama na inu safi inu ba sai ku ce kodin shugaban kasa da yau ku zama muku za ba in lokacin da dai mata ta ku gode kuna son shugaban ku Muhammadu Buhari
to alƙal mun gode ku kanna kaje ka mun gode kurai da gaske da wannan ra'ayi na kuma lokaci ya bamu dama yanzu da wannan kiran ka muka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau mun gode Madalla har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda a yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura kusan minti 8 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
wasan kwallon kafar kungiyar Super Eagles ta Najeriya za su sami jinjirutun kudi har dalar Amurka miliyan 24 amma fa idan har suka yi nasarar lashe gasar cin kofin duniya ta bana da za a gudanar a kasar Russia shugaban hukumar kwallon kasar Amaje Phoenix ne ya bayyana haka inda ya buƙaci ƴan wasan kasar da su yi kokari su kafa tarihin lashe gasar a karon farko a tarihin gasar dai ba wata kasar Afrika da ta taba lashe ta yayin da Najeriya kuma bata ma taba kaiwa a matakin quarter final ba na gasar za a soma gasar ne a ranar 14 ga watan Yuni wannan shekara inda Najeriya za ta fafata wasan matakin rukuni da kasashen Argentina da Iceland da Croatia a rukunin D Hukumar kwallon duniya wato FIFA ta ce tana nan tana sanya ido akan sha'anin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan da aka tsare shugaban hukumar kwallon kasar Constant Omari an tsare shugaban ne a ranar Talata a zaman wani sashi na binciken zargin sama da fadi Omari dai yana cikin ƴan majalisar hukumar ta FIFA a lokaci ɗaya kuma shine mataimakin shugaban hukumar kwallon nahiyar Afrika wato CAF a bangare ɗaya kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bada sanarwar cewa za a nuna hotunan mataimakin alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo kai tsaye a manyan allurnan talabijin a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a kasar Russia wannan ne karon farko da za a soma amfani da tsarin na hoton bidiyo domin warware abubuwa masu sarƙaƙiya a gasar dukuwa da sukar da tsarin ya fuskanta sa da aka yi gwajin sa a wasu gasanni daya daga cikin matsalolin da aka bankado shine cewa ƴan kallo ba sa ganin hotunan da alƙalan wasa ke nazarin su kafin yanke hukunci to amma a yanzu ana son ƴan kallon su ga hotunan bidiyon da kansu da kuma dalilin duk wani hukunci da aka yanke mai horar da ƴan wasan kungiyar PSG ta kasar Faransa Unai Emery ya ce har yanzu yana mai da hankali ne ga nasarar kungiyar dukuwa da rade-raden da ake yi na cewa zai bar kungiyar PSG dai ta riga ta lashe gasar league ta kasar ta bana tun a ranar Lahadin da ta gabata yayin da kwantaragin kocin zai karkare a ƙarshen kakar wasanni ta bana an danganta Emery da komawa Real Sociedad inda kuma ake rade-raden cewa PSG din ta so mata tattaunawa da tsohon kocin Borussia Dortmund Thomas Tuchel Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A cikin wannan watan ne aka cika shekaru 70 da gwamnatin Amurka ta ayyana wani shirin farfado da kasashen Turai da aka lakabawa suna Marshall Plan yunkurin ganin dorewar kasashen Turai da yaki ya daidaita da kuma taimakawa fannin gudanar da ayyukan noma da kuma na farfadowar masana'antu Tsakanin watan Afrilu na shekarar 1948 da kuma Disamba na shekarar 1951 Gwamnatin Amurka ta zuba kuɗi dala biliyan 13 na dalar Amurka domin haɓaka tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Turai su 17. da suka hada da kasashen Jamus da Italiya tsaffin abokan gaba. Wannan na daga cikin manyan ayyukan alheri da kasar Amurka ta yi da ya samu gagarumin nasara a tsare-tsarenta na kasashen waje cikin karni na 20. Shin da ake kira Marshall Plan an bashi wannan lakabi ne da sunan sakrataren harkokin wajen Amurka a wancan lokacin George Marshall, amma sunan ya fi yin tasiri idan aka yi la'akari da abin da ya faru bayan waɗansu yaƙe-yaƙen duniya da aka yi a baya. Kamar yadda mataimakin sakrataren mai kula da harkokin yankunan ƙasashen Turai da na Asiya Mr. Wes Mitchell ya ce a wani taron bikin cika shekaru 70 da tunawa da shirin na Marshall Plan. A duk tarihin yaƙen duniya da suka gabata, wanda ya yi nasara ko dai ya yi ƙoƙarin murƙushe wanda ya yi nasara a kansa ko kuma ta yi amfani da ƙarfin ƙasarta ta tsotse ƙasar da ta yaƙa.
Rather than punishing our enemies or retreating from Europe's problems as we had done in 1918, America's leaders chose to remain in Europe.
A maimakon ladabtar da abokan gabanmu ko kuma janye jikinmu daga matsalolin ƙasashen Turai kamar yadda muka yi bayan yaƙin shekara ta 1918, shugabannin Amurka sun zaɓi ci gaba da kasancewa a Turai. Mu kuma yi amfani da ɗumbin arzikinmu wajen bunƙasawa da kuma farfaɗo da al'ummomin da suka jikkata. Kamar yadda sakrataren Marshall ya ce a shekarar 1947, gwamnatin ƙasar Amurka za ta yi duk abin da za ta iya yi ta taimaka wajen kawo ci gaban tattalin arziki a duniya, domin idan waɗannan abubuwan ba su tabbata ba, ba ta yiwuwa a samu ɗorewar harkokin siyasa da tabbacin zaman lafiya. Bayan shekarar 1945, manufarmu ɗaya ce, wato ƙulla sabbin dangantaka da kuma samar da wata sabuwar dama da ba za a iya tsammani za ta iya yiwuwa ba a lokutan da. Yanzu burinmu shi ne ganin ɗorewar tsarin da kuma ƙara ƙasashen Turai a matsayin tumbulin inci daga barazanar da mutane ƙalilan ne kawai suka yi mafarkin tana iya faruwa a bayan rugujewar mulkin kwaminasanti, in ji mataimakin sakataren Michel. Bukukuwan tunawa na da muhimmanci domin suna farkar da dukkan ɓangarorin gaɓar tekun Atlantika cewa haɗa gwiwa yana da matuƙar amfani, amma kuma buƙatar ci gaba da sadaukar da kai domin ganin ɗaurewarta. Kakanninmu magabata sun fahimci haka bayan yaƙin duniya na biyu. Yanzu ya rage a gare mu, mu tabbata cewa zaman lafiya da ci gaban da suka gina da muka amfana da shi ya ɗore har zamanin na gaba. Sharhin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To, a taƙaice, shugabanni daga ƙasashen duniya sun halara a Ingila domin taron shugabannin ƙasashen renon Ingila Commonwealth. Ana ta baba a kan makomar ƙungiyar ta Commonwealth, menene amfaninta kuma wace rawa ya kamata Burtaniya, ƙasar da take shugabantar ƙungiyar, za ta taka. A jawabinta wajen buɗe taron, sarauniyar Ingila Elizabeth, shugabar ƙungiyar renon Ingila, ta yi bayani zahiri cewa tana son shugabanci ya zauna cikin iyalanta. An bayyana Miguel Díaz-Canel a matsayin wanda zai zama shugaban ƙasar Cuba. Ya kasance lokaci na farko tun shekaru 60 ƙasar da 'yan kwamisinanci ke mulki ta samu sabon shugaba wanda ba shi da dangantaka da iyalan Castro. Shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in ya ce Koriya ta Arewa ba za ta gindaya sharruɗa kan taron da za a yi da shi da shugaban Amurka Donald Trump kan makaman nukiliya a yankin tekun Koriya ba.
To, madalla, masu sauraron mu, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Dave Magnus, ni Sarfila Hashin Gumen nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.